sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare, da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar, 2 ga watan Mayu na shekara ta 2020, a Aisha Tafila ce tare da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa likitoci a Najeriya sun ankarar da jama'a cewa cutar coronavirus hauhawa take a ƙasar. Muna tafi da ƙarin bayani. Sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar. Daga bisani, muna tafi da labarin wasanni daga nan Washington. Bayan nan, muna tafi da shirin azumin Ramadan daga bakin matasa. Amma kafin nan, a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta Amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar coronavirus warkewa cikin sauri. Wanda shi ne magani na farko da ya nuna yana taimakawa wajen yaƙi da cutar COVID-19. Hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta ɗauki wannan mataki ne jiya Juma'a, bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke ɗaukar nauyi ya nuna cewa maganin Remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar COVID-19 ta kwantar. Haka kuma maganin zai iya rage yawan mace-macen da ake yi, duk wadda cewar babu shaidar hakan a sakamakon da aka fitar ya zuwa yanzu. Kamfanin da ke yin maganin Gilead Science ya ce zai bayar da magungunan da yake da su yanzu a hannu kyauta, ya kuma ƙara ƙaimin sarrafa maganin. Bayan da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban Koriya ta Arewa na fama da matuƙar rashin lafiya idan ma bai mutu ba, sai gashi Kim Jong-un ya sake bayyana cikin jama'a. A karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani, gidan rediyon gwamnatin Koriya ta Arewa ya ce jiya Juma'a shugaba Kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke Suncheon, birni mai tsawon kilomita 50 a arewa da Pyongyang, babban birnin kasar. Nan take dai kafan labaran ta gwamnati bata wallafa wani bayani mai dauke da hoto ko bidiyon Kim a wurin ba, wanda aka ce ya je tare da kanwarsa Kim Yo Jong da sauran manyan jami'an gwamnati. Jita-jita game da halin da Kim ke ciki ta fara bazuwa ne bayan da ya kasa halartar bikin zagayowar wani muhimmin al'amari na siyasar kasar ranar 15 ga watan Afrilu, rabon da a ganshi a bainar jama'a tun ranar 11 ga watan Afrilu.
Safilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jihohin Najeriya suka kasance cikin dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar cutar COVID-19 a ƙasar, likitoci a ƙasar sun yi gargaɗi da a yi karatun tanatsu, saboda a cewar su cutar COVID-19 yanzu hauhawa take a cikin ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Ya zuwa yanzu, sama da mutane 2,000 ne suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya. Da hakan ke gwada cewar yanzu cutar sannu a hankali na ƙara samun gindin zama a ƙasar. To shin me hakan ke nufi kenan a sha'anin kiwon lafiyar ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararren likita, Dr. Nasiru Sani Gwarzo.
To ai dama idan ka saurari bayanan masana da ake ta yi tuntuni musamman hukumar lafiya ta duniya da kuma su kansu kasashen da abin ya musu barna tun farko, za ka ga cewa duk sun ga irin wannan halin. Kuma ita annoba, kamar yadda na sha bayani, tana da matakai guda uku. Akwai mataki na hawa, akwai mataki shine ake kira rising phase, akwai mataki na rage karuwar ta, wato shine plateau phase, wanda za ta ɗan rangwata ɗan daidaita, sannan kuma akwai kuma declining phase, wanda shine za ta rinka rangwafowa tana ƙasa har wata awayi gari babu ita. To a gaskiya halin da muke ciki yanzu na hauhawa ne, kuma hauhawan za ka ga cewa idan kana kirgawa da ana ƙara 1-2 yana zama 15-20-25, to yanzu sai dai ka ga awayi gari ana samun tahi. To abin da muke tsoro shine a gaskiya idan ba a ci gaba ɗaukar matakan tsaro ba, za a waye gari ana samun dubban mutane suna kamuwa, kuma kusan adadin ne kama da wannan suna mutuwa. To wannan shine abun tsoron, amma daman wannan annoba ta gaji haka, sai dai ya zamana cewa iya kokarin dakile ta da za a yi shi zai rage kaifinta, ba kuma wai ya dakatar da ita kaman a ce an waye gari gaba ɗaya wata ranar babu ko ɗaya ba, a sai dai ta ɗan rinƙa rankofowa har sannan a hankali ya zamana cewa ta kuranye.
A cewar shugaban sashen bincike kan cutuka masu yaduwa na Jami'ar Bayero, Farfesa Abba Isa, ya gargadi ne cewa yanzu fa girman wannan cuta abin ya kai la haula wala quwwata.
To wato wannan cuta dai yanzu ta kai inda ba ma kaunar ta kai a nan Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Wato abin da yake faruwa shine cewa alƙaluma suna nuna cewa ana samun hauhawar ko kuma ƙaruwar yawan mutane da ake tabbatar da cewa wannan cuta ke jikinsu. Misali jiya kawai a cikin mutum 238 wanda aka gansu sababbi fil dauke da wannan cuta, 92 daga jihar Kano.
A gaida Hassan Maina Kaina, masu sauraro kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azini kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na uku na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da daman gaske da suka hada da Mansur Baburo na fada da Muhammad Ahmad Umar da Khadija matar mai kayan miya Orji Kwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Alhaji Bura Dada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma babi na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu game da cutar lassa fiba da ke barna akasari a arewacin Najeriya. To bari mu fara da kashi na uku na amsoshin tambayoyin dimbin masu sauraronmu game da batutuwa da dama na azumin watan Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi ya yi, zuwa waɗanda azumin ya wajaba a kansu, zuwa tsarin azumi a lokutan annoba irin coronavirus da dai sauransu, kai har zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na uku na amsoshin da ya ba.
Sannan abubuwan da ya kamata mutane su kara sani shine akwai sirri da yawa a cikin watan Ramadana. Daga cikin asrar, ma'ana sirrorin da ke cikin watan Ramadana shine, kamar misali in aka ce yau ɗaya ga watan Ramadan, to alkhairin da yake cikin wannan rana ta ɗaya ga watan Ramadan, to gaba ɗaya ya kunshi watan, ya kunshi lokacin, ya kuma kunshi dukkan wani ibada da za a yi a ciki. Gobe misali biyu ga wata, jibi uku ga wata, har zuwa 30 ko 29 ga watan Ramadan, dukkan ranar da ta biyo baya alkhairinta ta fi ta wacce ta gabata a baya. Misali in yau aka ce 5 ne ko 10 ga watan Ramadana, to alkhairin da muka aikata da ladan da za mu samu, wadda za mu yi in Allah ya kai mu gobe 12 ko 13 ga watan Ramadana, musamman ma a cikin goman ƙarshe, alkhairan suna ninkuwa kuma suna yawaita fiye da abin da muka yi a sauran kwanaki na farkon Ramadana. Saboda haka watan Ramadana ba wata ne wanda yake na raki ba, ba wata ne wanda yake na ainihin wato kasala ba, ba wata bane wanda yake na a zauna a shantake mutum kamar an dora masa duniya aka wani ma kaga yana bakin ciki dan ya kai azumi. A'a, inda zai fahimci ladan da yake samu da farin cikin da Allah madaukakin sarki yake yi da shi a lokacin da yake ibadan nan ta azumi da kuma ma cikin watan Ramadana din baki daya, to babu shakka dama mun yi burin cewa ina ma a ce dukkan watannin nan saura 10-11 duk su ma Ramadana ne a cikin su. Dan haka yana da kyau mu kara ayyukan alkhairi, mu sadar da zumunci ko ta hanyar waya, mu sadar da ainihin wato alkhairai ko ta hanyar sakin fuska da farantawa iyalanmu da danginmu da makwabtanmu da shugabanninmu da ma waɗanda musulmi ne da ma waɗanda ba musulmi ba, da kuma yi wa ƙasashenmu addu'o'i na fatan alkhairi. To babu shakka idan muna waɗannan abubuwa a cikin Ramadana, Allah yana ƙara son mu, yana ƙara farin ciki a tare da mu, kuma duk abubuwan da muka roƙa koda bamu daga hannu ko mun ambata ba Allah ya gani a cikin zukatanmu nan take sai kaga ana samun biyan bukata ana samun walwala kuma ana samun ƙarin zaman lafiya da ci gaba hatta wannan cutar ba mai barazana sai kaga gaba daya ta zamo tarihi da labari don me Allah yana kishin bayinsa kuma yana kaunar bayinsa musamman ma bayin da suka tarkata suka koma zuwa gare shi dan neman yardarsa Allah ka sa muna daga cikin su sa'annan kuma mai tambaya aka sake cewa me ya bambanta goman karshe da sauran ranaku na watan azumi na Ramadana to babu shakka akwai bambanci da yawa domin a cikin wannan goma ta karshe din ne na Ramadana na farko ake samun wannan dare na Lailatul Qadari wanda dare ne wanda yake Allah ya sanya abubuwa na ban mamaki na al'ajabi da kuma baiwa a ciki wanda idan mutum ya dace yayi ibada ko da raka'a biyu ce ta sallah ko kuma ya karanta alqur'ani ko da a ce sura daya ce ko rabin sura ko abin da ya sauka gare shi ko ya dace a wannan lokaci ya kebe yayi istighfari ko yayi haylala ko yayi wani abin da Allah yake umurtarsa ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama to za a rubuta mishi lada kamar yadda Allah yake faɗi a cikin alqur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر kaga wannan yana karantar da mu ma me ake kira lailatul qadr din tukunna sai ce lailatul qadr khairun min alf shahr dare daya na lailatul qadr din nan khairun shine mafi alkhairi min alf shahr daga ainihin wato watanni guda dubu yau in kai lissafi wata dubu akalla zai baka shekara 83 da wasu kwanaki ko kuma shekara 84 a jimlance to a ce mutum sallar da yi ta nafila raka'a biyu Allah ya karbe ta a wannan daren za a bashi lada akalla wanda yi ainihin watanni dubu yana ibada to sai kai lissafi gaba daya mutum nawa ne ke iya samu su shekara 80 ma a cikin mu a duniya kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta 1441 na hijira ka dace da lailatul qadari kafin wannan shekara ma a baya ka dace da lailatul qadari akalla guda 10 ko kuma tun daga balagar ka har zuwa mutuwanka ka dace da lailatul qadari akalla guda 20 ko 30 to kai lissafi shekara 84 ko da 33 sau 80 sau 20 ko 30 kaga shekarun suna da yawa saboda haka wannan lailatul qadar da Allah ya boye a cikin goman karshe ga al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara 200 a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara 500 kusan shekara 1000 ko fiye da haka akwai wanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarun mu da ba sa wuce 60 70 80 in an yi ainin ne a samu mai 100 100 da to amma zaka iske in aka tara ayyukan mu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukan su saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadar din da bai ba mu wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda yayi aikin kwarai za a ninka masa kaman yayi ainihin ibada na shekara 80 da wani abu sa'annan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijinsa yayi ko a jami'i ko shi kadai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah madaukakin sarki ya tanada ma wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshinsa cewa wannan ya dace da lailatul qadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sa'annan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan Ramadan din yana ƙara kusantar Allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu Allah sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wanda Allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi to waɗannan duka alamomi ne dan haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samu wannan sai a goman ƙarshe dan haka kuma kamar yadda muka yi bayani a baya Ramadana kwanakin suna ƙarewa ne alkhairin sa suna ƙaruwa
Ramadana رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير باقا فيك تحقيق الأمان نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان
sai kuma babi na ƙarshe na ansoshin masu sauraronmu da dama waɗanda ke son jin tarihi da ko bayani kan cutar lassa fever wadda aka sani ke addabar 'yan Najeriya musamman ma a yankin arewa idan masu tambayar na saurare ga babi na ƙarshen na ansoshin da wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke Bauchi Dr. Ibrahim Mai Kudi wanda Abdulwahab zai dan koma baya kadan ya dora daga inda yake tambayar su cewa
to kaman gidan wannan mai ciwo din kafin a kai shi asibiti yaya za a je na feshe gidan sannan kuma bayan ya mutu mutane za su yi amfani da kayan sa kaman sutura wanda yake in an zo kaman da ake cewa gado a raba mutane aka su yi amfani da ita
to lalle shi da zarar an ce an samu bullan cuta abinda ma'aikatan lafiya suka yi shine sukan yi kokari su ga cewa duk wanda ya zo in contact da mai shi wannan kwayan cutan an dauko shi an je an gwada shi yawa akan killace sunan su ɗan lokuta yayin da ake gwajin ba an yi gwajin ya fito ya tabbata cewa mutum bai tattare da wannan kwayan cutan to shikenan sai a sallame shi yayin da aka fahimci cewa ya tattare da wannan kwayan cutan to sai a killace shi ma fara masa jinya haka zalika shi ma kuma za a nemi wuran da suka yi mu'amala da shi su ma a samu a killace su a biya ta mu tabbacin cewa basa da shi so tunda haka ne haga gida da wasu kayayyakin sa su ma ana tsammani ba maki suna tattare da kwayan cutan kenan saboda haka akan yi feshi wa gidajen ko gidan da mutane da suke da wannan cutan akan je a musu feshi sosai na musamman sannan kaya kuma to ba za a ce a yi amfani da kayan sa ba sai dai in ai riga an yi treating kayan su ma don ta yiwu in akwai wanda suke da training na zuwa su zo su saka kayan su wanke a sa masa wasu kwayoyin magani da sauransu haka nan koro magani a tabbatar an yi treating din kayan to an ba haka ba mafi alaka a kona kayan shi ne mafi
duk da doctor da ya ce wannan cuta bai da nasara da cutan nan da take addabi duniya halin yanzu wato coronavirus naga bisa ga bayaninka matakan da ake dauka wajen wato magance cutan coronavirus shi ma haka ake daukan wannan mataki ko
kusan haka ne saboda ai ba su kadai ba duk wani cuta wanda ya kasance yana da saurin kama mutum daga zuwa mutum yana daukan cutan ya bada shi wani akan lokaci to duk irin wannan cutan ana yi kokari ga cewa an killace shi wato ba wani sababu bane zance isolation ko asibitocin mun ga tafi kowane daki zaka je ka samu akwai inda ake aje shi cewa wannan isolation ne wato shi waje ne kebebe na musamman na wasu mutane da suke dauke da cuta da zai iya saurin kama ko irin saurin harban mutane akan aje su ne a waje guda na musamman so kusan suna nan irin nau'in cututtuka da suke yawan harban mutane
ta kuke ku gane mutum in ya warke daga wannan cuta bayan ya kamu da ita
ganewa kenan yayin da aka ce mutum shi alamomin ya daina zuwa kamar an ce akwai alaman zazzabi su ciwon kai da sauransu da zarar an ga cewa wani alamomin ba su to sai a dauki jininka kuma a je a sake kai shi laboratory a je a sake gwadawa idan an gwada shi ne zai gwada in har yanzu kana dauke da kwayan cutan zai gwada in kuma baka dauke da gwada to in ya tabbatar cewa baka dauke da shi to an samu tabbacin cewa hakika ka samu sauki kenan ba wannan cuta a jikinka
to ana warkewa ko daga wannan cuta
kwarai da gaskiya ana warkewa sosai ma ga sunan da yawa suna warkewa kuma kamar shi kasa ma yawan mutuwa din akasari wato kashi ɗaya ne cikin ɗari ake samun mutuwa din 1% ne of 100 mutuwan sa shi yasa ba su ba ake mutuwa sosai ba kuma in dai an tsaya an yi kula da shi an yi jinya akan samu waraka sosai amma akan samu kuma cases na masu mutuwa kamar masu wanda shekarun su ya riga ya tura ko kuma mata masu juna biyu ya yi musu illa
to da kashe wani shawara ne zaka baiwa al'umma dangane da wannan cuta na zazzabin lasa
to shawara kenan mutane su zama suna kula da tsaftan su tsaftan jiki da tsaftan muhalli ya kasance shi muhallin ka kullum yana tsaftace ya kasance kwanuka da abu a kayayyakin aiki da wasu abinci da sauran su duka ya kasance an killace su an rufe su ya zama yanda dai shi bera tunda bera ne yake rike da yake tattare da shi wannan kwayan cuta ya kasance duk yanda yake akwai bera a yi kokari a ga cewa an kore su musamman akwai wani al'ada da muke na aje kyanwa wato su kuliya kenan a gida wanda bera suna tsoron su don akwai kyanwa kaga bera ba za su zo ba in ko bera bai zo ba to babu zancen shi wannan cuta
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin babi na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma ansar wata tambayar yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ke ansa mana tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma Dr. Ibrahim Mai Kudi wanda ya ansa mana tambayoyi kan cutar lassa fiba sai kuma wakilinmu a Bauchi Abdulrahman Muhammad da kuma injiniyan mu na yanzu Haili Haili ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe
a gaida Ibrahim Kalamasi Garba yanzu kuma sai labarin wasanni a takeice daga Washington DC
wasanni a takeice
Karo na biyu kenan da dan wasan Najeriya John Michael Obi ya rarraba tallafin kayayyakin abinci ga mabukata a kasar sa ta haihuwa a lokacin dokar zama gida sakamakon annobar coronavirus Michael wanda yayi irin wannan karimcin na farko makonni biyu da suka gabata a wannan karon kuma ya rarraba buhunan shinkafa da wake da kuma taliya ga wasu mabukata a Jos babban birnin jihar Filato tsohon kaptin din na kungiyar Super Eagles ta Najeriya da ya taba takalle da kungiyar Chelsea ta Ingila ya sami wata yar tankiya da kungiyar sa ta Trabzonspor ta kasar Turkiya inda yanzu haka ake rade-raden yuwar komawar sa wata kungiya a kasar Brazil Wata kotu a Amurka ta yi watsi da wata ƙara da 'yan wasan ƙwallon ƙafa mata na ƙasar suka shigar inda suke neman a riƙa biyan su daidai da yadda ake biyan takwarorin su maza. A bara ne 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙasar Amurka ta mata su 28 suka gurfanar da hukumar ƙwallon ƙasar a gaban kotu inda suka nemi da a biya su diyya ta dala Amurka miliyan 66 akan zargin tauye musu haƙoƙi da aka yi. Alƙalin kotun haka kuma ya yi watsi da da'awar da matan 'yan ƙwallon suka yi na cewa ba a biyan su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata. To sai dai mai magana da yawun 'yan wasan ta ce suna shirin ɗaukaka ƙara akan hukuncin kotun nan ba da jimawa ba. Dan wasan ƙungiyar Chelsea ta Ingila Willian yana nan yana duba yuwuwar sake haɗewa da tsohon mai gidansa Jose Mourinho ta hanyar komawa ƙungiyar Tottenham. Dan wasan ɗan ƙasar Brazil zai kammala kwantaragin sa ƙungiyar ta Chelsea ba tare da sabuntawa ba. Willian ya ce yana tattaunawa da kocin na Tottenham akai-akai duk da yake a can baya an yi ta ta'allaka shi da komawa ƙungiyar Barcelona ko kuma PSG. Ya koma Chelsea ne daga ƙungiyar Anzi ta ƙasar Russia shekaru 7 da suka gabata. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga tasirin azumin watan Ramadan.
Muhammad Sani wanda ake cewa Malamin Iya a nan babban birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Wa azumi iya da fa'idodi masu yawa musamman ga matasa. Azumi yakan kare sha'awa. Yaro ko matashi wanda yake ya dan yi ɗan shekaru haka daga 15 abin da ya sama yana da sha'awoyi masu yawa a tare da shi. Annabi yake cewa mana fa alaikum bisawm fa innahu lahu wija. Saboda yara in babu sha'awa a tare da su komai na ibada baya musu wahala. Saboda ita sha'awa ita ke taro abubuwa na shirme. Sayyidina Ali yake cewa mana rukibal haywan min shahawatin bila aql wa rukibal malaika min aqlin bila shahawa wa rukibal insan min kilayhima. Sayyidina Ali yace Allah ta'ala ya halicci dabba ita wato sha'awa gare ta ba ta da hankali, shi kuma malaika Allah ta'ala ya halicce shi yana da hankali baya da sha'awa, shi kuma dan adam Allah ta'ala sai ya halicce shi da duka biyu, ga sha'awa ga hankali. Sayyidina Ali yace wato idan sha'awar shi ta hau sama ta hikarin hankalin shi, dan adam sai ya koma sara dunal haywan, sai ya koma dabba mata shi, sai kaga ya taba abin da ba nashi ba, sha'awa kenan. Shi ku azumi yana kare sha'awa, wato ba tsahi ba kadai, matasa su ne ma ya cancanta a ce sun kula da azumi, saboda suke da ƙarfi a jika, sannan suke da sha'awa mai ƙarfin gaske. Ita ku sha'awa takan hallaka mutum a duniya. Kenan matasa, ina kiranku tun da ƙarfinku, wato ku saba. Annabi yake ga mana yake cewa at-taubatu hasanatun, tuba abu ce mai kyau, walakin inda shababi ahsan, aurin matasa tahi kyau. Da samari matasa, ina kira a gare ku wannan azumi dama ce Allah ya bamu subhanahu wataala ta mu koma gare shi gaba daya. Ubangiji ta'ala ya gafarta zanubanmu, ya yahi mana laihukanmu, ya bamu ƙarfi akan wato kada mu yi hankali. Kuma zaka ga mutum wai da sahi sai a tarki wani kallon film wai na rage huni, ladan azumin ka ne kake rage, ka rage wa azumin lada, kenan ka kabata lokacinka a banza kana matsayin matashi ka kula da wannan abubuwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Yanzu kuma Sarfina Hashim Gumal ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Bayan da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban Koriya ta Arewa na fama da matukar rashin lafiya idan ma bai mutu ba, sai gashi Kim Jong-un ya sake bayyana cikin jama'a a karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani. Gidan rediyon gwamnatin Koriya ta Arewa ya ce jiya Juma'a shugaba Kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke Suncheon. Hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta Amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar coronavirus warkewa cikin sauri, wanda shine magani na farko da ya nuna yana taimakawa wajen yaki da cutar COVID-19. Hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta dauki wannan mataki ne jiya Juma'a bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke daukar nauyi ya nuna cewa maganin Remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar COVID-19 ta kwantar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta hana babban masani kan cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yadda gwamnatin Trump ke gudanar da annobar COVID-19 don bayar da shaida ranar Laraba. Yayin da ake fama da annobar cutar coronavirus, ana kan sake jan daga a wanda ɗan wuri mai cike da sarkakiyar siyasa, yayin da jiragen yakin ruwan Amurka da China ke yawaita sintiri a tekun kudancin China. A wannan zatin Amurka ta gudanar da atisayen jaddada 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin China har sau biyu. Jiragen yakin ruwan Amurka na USS Barry da USS Bunker Hill duk sun fara atisayen su, sun kuma kammala a wuraren da muka ga dama kamar yadda muka saba, a cewar mai magana da yawun hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Jonathan Hoffman ga manema labarai jiya Juma'a. Kasar Philippines za ta saki fursunoni kimanin 10,000 yayin da kasar ke kokarin dakatar da yaduwar coronavirus a gidajen yarinta masu cunkoso, a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labaran Faransa. Da yake magana da manema labarai yau Asabar, babban alkalin kotun koli Mario Victor Leonen ya ce matakin ya baiwa kananan kotuna umarnin sakin fursunonin da suke jiran shari'a saboda ba za su ibe kudaden belinsu ba.
Masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Kumar da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Hailu Haile da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Aishatu Sule ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.